إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هكا الله تشكيكم سا يومنا رانا الاشرين دبير قوت الربيع الأول شكرا تدبر أيهر الأربعين دهدو لهجر مزوء النب محمد صلى الله عليه وآله وسلم تغى مكة زوى مدينة وتتدد درانا الاشرين دلاء قوتا قوم الشكرة تدبو بدا اشرين دبيو لهيفر النبي عيسى عليه السلام أشيغ بنكر أتمو للتاف اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان نمالا محمد فؤاد عبد الباقي أيو زام تاشي شافنا تمانند شدا متفزوا شافنا تمانند بقوي بابنا أربعين دهدو دبابنا أربعين دشدا حديثنا تريبو دسبعين دشدا دحديثنا تريبو دسبعين دبقوي باب أعضاء السجود باب لك لو كده حديث لك بيانه gaban da ake yin sujjada a kansu wallahi an kaffi sha'ri wa thawbi da hani game da kame gashin kai da sutura a yayin sujjada wa aqsir ra'si fi salah da tibki gashin kai ko daure shi a yayin yin sallah hadith ibn abbas hadith da ke karkashin babun shine hadisin da karbo daga Abdullah ibn Abbas Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa wala Abdullah ibn Abbas yace umira annabi sallallahu alaihi wa sallam an umarci annabi Muhammad sira da mincin Allah tabbata gare shi an yasjuda ala sab'ati a'dha da cewa yayi sujjada akan gabbai guda bakwai wala yakuffu sha'ra kada ya kame gashin kai wala tsauba kada ya kame sutura yayin sujjada gaban da aka yi umarni a yi sujjada a kansu aljabaha akwai goshi wal yadain da hannaye biyu war rukbatain da gwiwoyi biyu war rijlain da ƙafafuwan akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaita wannan hadisi a kitab al-adhan باب السجود على سبعة أعضاء باب لكي بيان سجد أكن قصص وبقي كو قبي بقي باب لكي بيد ولن باب ما يجمع صفة الصلاة باب لكي تترى سفر صلاة وما يفتتح به تبين أبن لأنتي بؤل صلاة لشي ويختم به da kuma abin da ake rufe sallah da shi hadithu abdullah ibn malik ibn buhayna hadith da ke babin shine hadithin abdullah dan malik dan buhayna Allah ya yarda da shi annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana idha salla yace hakika annabi tsira da mishi Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance idan yana salla farraja baina yadayhi, yana buɗe tsakanin hannayensa, hatta ya budu wa bayadu ibtayhi, haffarin hammatarsa ya bayyana. Imam al-Bukhari sun irwaci wannan hadisi a kitabu sala, babun yubdi dab'aihi wa yujafi fi sujud. Wannan sunan hadisan da za mu karanta a yau da bibiya domin ganin bayanin malamai a ƙarƙashin. Hadisin farko da ke ƙarƙashin babin a'dha'us sujud, wato gaban da suke ake sujada a kansu, wannahyi an kaffi sha'r, da hani da aka yi a kan kame gashi, wasaubi da sutura, wa aqsir ra'as, da tubke gashin kai fi sala a sallah. Mun ji hadisin sahabin annabi Abdullahi ɗan Abbas da yake cewa an umarci annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi da ya sujjada a kan gaɓɓai guda bakwai, kada ya kama gashin kai, kada ya kame sutura. Gaɓɓan da ake sujjada a kansu su ne goshi da hannaye da gwiwoyi da ƙafafuwa. Wannan shi ne lafazin ruwayar Imam al-Bukhari da muka karanta. Idan ka koma cikin Sahih Muslim, bayan ya ce Ali ibn Abbas qal, daga sahabin annabi Abdullahi ɗan Abbas ya ce, umira annabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'atin, an umarta annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi da ya sujjada a kan guda bakwai. Sab'atin nan kuma da makaranta ala sab'ati a aba'in, a kan gaɓɓai guda bakwai. Sai aka faɗi saba ɗin an jingina ta ne a ruwayar Bukhari zuwa ga a aba gaɓɓai, a lafazin Muslim kawai ya ce kan guda bakwai. Kaga lafazin Muslim babu ambaton a aba, wanda lafazin Bukhari na ta fito da shi ƙarara, yadda za ka fahimci abin yadda yake. Sannan kuma wala yukaffu sha'ra wala yakuffu sha'ran wala thawban, a lafazin Bukhari da makaranta in ga kuma lafazin Muslim sai ce wa nuhiya, kuma an hana annabi sallallahu alaihi wasallam an yakuffa, ya kame sha'rahu, gashin kansa, wa thiyabahu, da tufafinsa a cikin sallah. Wannan kalmar ta wa nuhiya a lafazin Bukhari babu, amma lafazin Muslim ya zo da ita cewar farko umira, a nan kuma gaɓar nuhiya, ma'ana hadisin ya kunshi abubuwan da aka umarci annabi da yi a sallah da abubuwan da aka hana shi a cikin sallah. Sannan bayan haka sai lafazin Bukhari shi ma ci gaba da cewa a lafazin Muslim al-kaffaini war-rukbataini wal-qadamaini wal-jabha. Lafazin Bukhari da muka karanta goshi ya fara ambata, sannan ya faɗi hannaye biyu, gwiwoyi biyu, ƙafafuwa, ma'ana an faro daga sama. Goshi, hannaye biyu, gwiwoyi biyu, ƙafafuwa, a haka lafazin Bukhari ya tafi. A lafazin Imam Muslim sai aka ce hannaye biyu, gwiwoyi biyu, ƙafafuwa biyu, sai aka dawo goshi. An ga yadda bambancin jeri ne tafi. Saboda haka wannan shi ne bambancin da ke tsakanin lafazin ruwayar Imam al-Bukhari da Imam Muslim. To a wata ruwayar ta Imam Muslim tana cewa al-jabha wa ashara bi yadihi ala anfihi, manzo ya ce an umarce shi ya sujjada a kan goshi, da ya nuna goshi bai tsaya iya nan ba, sai da ya nuna hanci da hannunsa, don ya tabbatar mana da cewa da goshi da hanci a matsayin gaɓɓai guda suke ko gaɓa guda suke, abubuwa na guda biyu a guri ɗaya, dab da dab, kuma a cikin fuska suke. Fuska abu ne guda ɗaya da yake kunshe da abubuwa a cikin su, idanu, su hanci, su baki, waɗanda ake amfani da su a sujjada daga cikin gaɓɓan da suke cikin fuska su ne goshi da hanci, kasancewarsu a fuska da take kunshe da su an ɗauke su gaba guda ɗaya. Don ka ɗauki wannan bayanin sai yake nuna maka ceto goshi a matsayin ɗaya yake shi da hanci, sauran kuma masu tafiya biyu, tafuka biyu, gwiwoyi biyu kafafuwan, in ka haɗa waɗannan masu biyu uku shida, ka ɗago shida hanci ka ɗora a kai a matsayin ɗaya bakwai. Gaɓɓai bakwai sun bayyana a fili da ake sujjada a kansu. A wannan hadisi ana sanar da mu cewa ibadu da ake wa Allah ana yin su ne da umarnin Allah da izinin. Idan kai wata ibada da sunan ibada ga Allah ba da umarnin Allah ba, ba ta zama ibada ba. Domin manzon kansa da aka aiko da bayanin yadda za a yi bautar, Abdullahi ɗan Abbas yake faɗa mana umiran nabi, an umarci annabi, ba gaban kansa yake ba, sai an sa shi yake. Saboda umarni ne gare shi, umarni ga al'ummarsa, tunda an aiko shi don ya isar da saƙon abin da Allah yake so a yi masa na bauta. Ya ma zo a wani lafazin na wannan hadisi cewar umirna, an umarce mu an nasjuda ala saba'ati a'dhu, mu yi sujjada a kan ƙasusuwa ko gaɓɓai guda bakwai. Saboda haka cewar an umarci annabi ba ya keɓanci iya shi kaɗai ba, akwai lafazin da ya ce an umarce mu da ni da ku baki ɗaya. Saboda haka malamai suke cewa wannan yake sanar da mu cewa lallai bautar Allah ba a yi sai da umarnin Allah, tunda manzo kansa aiki yake da umarnin Allah a bautar da yake wa Allah, ba gaban kansa yake. Shi yasa ma a ɗaya daga cikin hadisansa yake cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu, shi wanda ya aikata wani aiki na ibadar Allah a musulunci da sunan bauta ba tare da umarnin Ubangiji manzo ba, Allah ne ya sa shi ba, ko na sa shi da umarnin da Allah yake min in gaya wa al'umma, to fa huwa raddun, abin da an bayar masa ba za a karɓa ba. Saboda haka ba a karɓar ibadar bawa sai idan ibadar ta kasance da umarnin Allah. Sannan bayan haka kuma hadisi yana sanar da mu cewa yadda ake umartar bawa ya ibada, haka ake bautar da shi da hana shi wasu abubuwa. Saboda haka da yi da bari a zaman bawa a duniya an gina shi ne akan sai abin da Allah ya ce yi za ka yi, abin da kuma ya ce ka bari ka bashi. Shi yasa yake cewa waluhiya an ya kuffa sha'rahu wa thawbahu, an kuma hana manzo ya kame gashin kansa da tufafinsa a cikin sallah. Saboda haka duk musulmi a rayuwarsa ta duniya da zai gabaki ɗaya ina jiran umarni daga Allah na yi ya yi a matsayin bauta, ina kuma jiran hani daga Allah na bari ya bari a matsayin abubuwan da aka hana shi. Sannan malamai suka ce a wannan hadisi akwai kwakwaran dalili na cewar gaɓɓan da ake yin sujjada a kan su ƙwaya bakwai, a fuska akwai hanci da goshi a matsayin gaɓa ɗaya, tafukan hannu guda biyu, gwiwoyi guda biyu, sannan gefen ƙafafuwa guda biyu, an haɗa su suke haɗu su bada bakwai. Sannan malamai suka ce wannan yake sanar da mu cewar abin da ya dace da mai sujjada sallah ya yi sujjada a kan waɗannan gaɓɓan gaba ɗaya guda bakwai, shi ne tabbata ya yi sujjada da Allah yake cewa wasjudu lillahi, ku yi sujjada ga Allah, ku warka uwa sujudu, ku yi ruku'u, ku yi sujjada. Saboda haka lil'akifina wa ta'ifina والركع السجود، الطائفين والعاكفين والركع السجود، والركع السجود لما سرقوا ده سجدة. ثم ده هكا دنقل ده أبن ده إيشا في سجدة للي أيش أقام أيك أقام ولا من قبي قد أبقى سنتك يا أم سسولا سجدة ده من زوي قول أسنى. سنما لما تكتشي وانا حديث دليلي نتشي ور السجدة ده أكي للي izamanto an yi a kan goshi da hanci gaba ɗaya, su suke amsa wannan gaba guda da ke fuska. Malamai wasu sun tafi a kan cewa idan mutum ya taƙaita iya yin sujjada akan goshi bai sa hanci ba sujjada ta yi. Duba da lafazin da yake maganar bakon aka ambaci goshi, hannaye biyu, gwiwoyi biyu, ƙafafuwa. Wasu kuma ke da fahimtar cewar aiko tunda har a wani lafazin na hadisin manzo da zai nuna goshi ya haɗa da hanci, to ƙarewar fassara ta tsaya iya goshi bai taso ba, tunda dai ya haɗa hadda hanci na sanar da wucewar sai an haɗa biyun ta tabbata sujjada ta kan goshi da hanci tasa. In wani dalili ya sa hancin kake da ƙurji da in ka ɗora kana jin kamar ana tsatsaga ka ɗage, wannan wani abu ne daban. Amma in dai da za a yi kai a kan goshi da hanci shi ne abin da ya tabbata. Sannan hadisin dalili ne akan ba a ba mu dama ba, ba a yarje mana ba, an hana mu a ibadar mu ta sallah mu tattare gashin mu daga sauka ƙasa a lokacin sujjada, ko mu tattare tufan mu daga ta sauka ƙasa a lokacin sujjada. Kaf da kaf da ta, kaf kafun da fa, kaf da kafun da fa'un da ta, duk suna nufin abu guda. In ka tattara gashinka ka tare shi a guri guda, ko ta salon kitso, ko ta salon kama shi ka naɗe ka ɗaure, ko kuma ta salon wato ainihin sutura ce ka tattare ta yadda ba za ta taɓa ƙasa ba lokacin da kake sujjada, to shi ake cewa kaf ko kuma a ce kaf. To manzo ya ce an hana shi yin haka a sallah. Saboda haka Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya ji kansa da rahama, cikin Fathul Bari sharh sahih al-Bukhari yake cewa abin nufi anan an hana manzo sallallahu alaihi wasallam ya tattare sutura kamar da aka hana shi ya tattare gashin. Wannan ga su Larabawa da Allah ya bar wa gashi iri na irin ka ciki lafiya ba kada da ma ba ta shafe ba, ko ba ma ya sauka ko ya yawan da har zai ya lolan da in ka kai goshi ƙasa shi ma ya je ƙasa. Wannan yana sanar da mu cewar bayan gabbai bakwai da aka ce a yi sujjada a kansu, abin da ya shafi halittar gashi da ke tsurowa daga gaba kai ba a yadda ka hana shi sujjada ga Allah, ko ka bar shi shi ma izuba a ƙasa duk yadda kake sansa da ƙaunarsa, ai bai kai ya goshinka fuska ka tafi ko ina daraja a jikinka ba, bar shi shi ma izuba ga Allah ina mai sujjada. Sannan suturar da kake sanye da ita ai ba ta kai kai mai suturar ba, tunda ka dangwala goshinka, kasa gwiwoyinka, kasa tafukanka, kasa gefen yatsunka na ƙafa a ƙasa, to na ga suturar ka batta ita ma ta zuba ta yi sujjada ga Allah. To shine ma'anar abin da yasa aka ce manzo an hana shi ya tattara gashi ko sutura a yayin sujjada. Malaike cewa zahirin wato wannan hadisi, inji Imam Ibn Hajar al-Asqalani, yana hukunta cewar a halin sallah da kafin a shige ta dab an hana mai nufin sallah ya tattara sutararsa ko gashin kansa. To me yasa ko me hikima? Malamai suka ce hikimar da ta sa aka hana mai sallah ya tattara gashin kansa daga yiwuwar izuba a lokacin sujjada a ƙasa, ko hana shi tattare suturarsa daga yiwuwar ta zuba a ƙasa lokacin da yake sujjada, saboda hakan yana kama da halayyar mai girman kai mai jin shi wani ne, yaya gashin kansa zai bari ya taɓa ƙasa, ta yadda in ya gama sallah ma za a ganin alamun duhun ƙasa a jikin gashin, ya ma zai bari suturarsa ta zuba a ƙasa ta yadda in ya idar da sallah za a ganin alamun ga ƙasa nan a jikin suturarsa. To ya ji cewar Ubangijin da ya yi shi ya yi suturar ya fi ƙima da matsayi a zuciyarsa akan abin da ya shafi suturarsa ko gashin kansa. Yasa hikimar ta sa aka ce kada ka tattare gashin ka hana shi zuba kakka tattare sirran ka hana ta sauka domin sujjada. Jumhurin malamai sun tafi akan cewar wannan halin da aka na tattare gashi da sutura a lokacin sallah hani ne na tsaftace ibadar sallah, hani ne na tanzim, shine abin da yafi tsarki ga sallar bawa, ba hani bane na haramci. Da haka suka haɗu akan cewar wanda yi sallah yana mai tattare suturarsa a lokacin sujjada, ko yi sallah yana mai tattare gashinsa lokacin sujjada, ya zama gashin bai zuba a ƙasa ba, suturar ba ta zuba a ƙasa ba, wannan sallar da yi ba ta ɓaci ba, ta inganta sai dai ya munana. Me ya munana? Wadda yi an sami raguwar aiki da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama ta ɓangaren cewar an hana shi haka, shi kuma bai hanu ba. To wannan bai cike abin da ce sallar ta ɓaci, amma ta samu raguwa na rashin cika, dan da an yi haka da an samu cikar sakayyar aikin da aka yi. Shi yasa malamai suka ce in akai haka an munana ladabi ga manzo sallallahu alaihi wasallama, amma bai kai ga ce sallar ba ce ba. Da manzo sallallahu alaihi wasallama yi bayanin cewar an umarce mu al'umma su da mizza akan gabbai guda ba, ko yake kamar da Abdullahi da Abbas yake an umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wa ta'ala gare shi su jira akan gabbai ba. Da aka faɗo wannan lafazin, umira annabi sallallahu alaihi wasallama an yasjuda ala sab'ati a'dha, ko umirna an nasjuda ala sab'ati a'dha min ko a'dha, maimakon ko a faɗo su gabban sai aka dace faɗa su, sai aka ratsa wala yakuffu sha'ran wala thawban, kada kuma ya kame gashi ko sutura a cikin sallah. Sai aka ratso da wannan magana, aka bujiro da ita kafin cikasa maganar da aka fara. Sai aka ce aljabaha wal yadai wal rukubatai wal rijlai, gaban su ne, goshi, tafuka biyu, gwiwoyi biyu da gefen ƙafafuwa. Wannan yana faruwa a cikin maganganu ko a Qur'ani ko a hadisai ko a sauran wasu anin bayani na al'umma. Kana tsaka da magana ka fara faɗo na abu, ka daɗe ka sako wani sannan ka ci gaba. Wannan yana faruwa, kuma a fahimci abin da kake nufi ganai ba tare da wata matsala. Saboda haka da yake an umarce shi isujjada akan gabbai bakwai, sai yake banda umarnin kuma an min hali, sai ya fara faɗo abin da aka hana shi, sannan sai ya ƙarasa faɗar abin da aka masa umarni da shi. An fahimta ku? Shi ne abin da ya faru a bayanin manzo na wannan hadisi. Da yake wani ya daini da hannaye biyu, sai malamai suka ce abin da ake nufi da hannaye biyu tafuka ne, akan tafuka aka yadda kai sujjada, don kada abin da aka hana ya shiga ƙarƙashin hannaye. Me aka hana a dangane da hannaye a lokacin sujjada? Manzo ya hana mutum ishin fuɗa sangalin hannunsa a sujjada, yace kada ɗayanku ishin fuɗa hannunsa kamar yadda kare ko zakoki suke. Zaki ya kwanta zaga ya shimfiɗa yatsun da kuma wato ainihin sangalin gaba ɗaya, in kare ya kwanta ishin kuya haka zaga da sangalin da kuma wato ainihin yatsun suka aka. Sai manzo ya hana haka. To kaga da aka ce wal yadaini da hannaye biyu, to kalmar yadaini tana taƙaita ne iya tafuka banda dangalin hannu, saboda in ka sa dangalin hannu ka yi irin abin da kare yake, kuma an hana yin haka a sani. Ai an fahimta. To akwai tafuka da mutum ya ce ai hannu biyu, aka ce in ya zo ya shimfiɗa dangalin hannu, aka ce ya fi shimfiɗa dangalin hannunka a sujjada, ya ce ai manzo ya ce akan hannu biyu. A to ba haka ake da irin wannan. To da tari malamai suna magana galibi a shari'ance duk inda aka ce yad, to yana tafiya kai tsaye zuwa ga tafi. In ana da buƙatar ya wuce tafi, to za a goya ba. Da Allah ya ce faqsudu wujuhakum, sai ce wa aydiyakum ila al-marafiq, ta alwala da yake kuwaje ta kuwaje wato fuskokin da hannayenku zuwa gwiwoyi dan afarcewar hannayen ana nufin wato ainihin har gwiwa shi ne wanda yake wankar farilla amma manzo sallallahu alaihi wasallam alwalarsa ya wanki iya wuyan hannu sannan a wanki na gaba kuma da ya zo ya wanka iya gwiwar hannu saboda haka sai ake faɗa mana cewa to a bayanin manzo da i cewar kafin a kai ga wannan wanka ta har gwiwar hannu akwai wasu kai iya tafukan hannu sannan Allah ya hukunci a kan waɗanda suka sace abin da ya cancanci a yanke musu hannu as-sariqu was-sariqatu sai Allah ya ce faqta'u aydiyahum da barawo da barau ne da suka sace abin da ya cancanci a hukunta su hukuncin yanke hannu ku yanke musu hannayensu to a yanke musu hannayensu iya kafada ko iya gwiwa ko iya wuyan hannu to abinda sunnar manzo ta nuna wuyan hannu manzo yake an fahimta kenan sai aka rubuta to ashe an ce yan galibi a shari'a iya tafukan hannu in ana da buƙatar ya wuce tafin hannu to za a goya da bayan an fahimta ko to saboda haka nan ma da aka ce an umarci manzo ya sujjuda akan hannaye biyu ma'ana tafuka biyu ake nufi ba duka hannayen ba ba kuma zuwa gwiwa hannu ba warijilaini da ƙafafuwa ne nan ma malamai suka ce abin da ake nufi da rijilaini din sujjada akan ƙafafuwa biyu sujjada akan yatsun ƙafafuwa to da lokacin da mutum ya sujjada ai kafe ƙafa ike idan ya kafe sai yatsun sai su tankwara sai zaman su sun fuskanci alƙibla to wannan mafarin su yatsun ƙarshen ita wato gundarin ƙafa in ka taho daga dunduniya su suna kanan inda yatsun suka tankwara suka kalli alƙibla to nan ake nufi cewar a yi sujjada saboda haka an ce ƙafafuwa ga ana nufin cewa ga dama kawai ka sa idanun wato ainihin sawunka a lokacin suna ka ce sai ka boƙara ka ce ai idan sawu tunda ƙafafuwa aka ce ko kuma ka ce ka shimfiɗa su su zamanto yatsun sun kalli can bayanka maimakon su yi gaba a to abin da ake nufi yatsun gefen su tankwara a kafe ƙafafuwar a lokacin sujjada shi ne sujjada a kan ƙafafuwa ne wannan shi ne bayanan da ya shafi hadisin mu na farko abubuwan da ake buƙata mutum ya kiyaye a lokacin yin sujjada kaga wannan yake nuna girman al'amarin ibadar sujjada irin yadda manzo ya bayyana ta fillafilla da ke da shi ga shi kuma ɗaya daga cikin ginshiƙan sallah waɗanda idan ba a same su ba an rasa sallah manzo ya ce la salata liman la yuqimu salbahu salbuhu la yuqimu salbahu fi ruku'i wa sujud babu sallah ga wanda bai miƙar da gadon bayansa a ruku'u da sujjada saboda bayan wannan miƙar da gadon baya to ga kuma magana da waɗannan abubuwa da ake buƙata ka kula da su lokacin yin sujjada Allah ya sa mu dace sai babin da ke bai da wannan mai ɗauke da hadisin da ke bai da wannan babu ma yajma'u sifata sala wa yuftatahu bihi wa yuftamu bihi babin da ke bayanin abin da ke tattara sifar sallah da abin da ake buɗe sallah da shi da abin da ake rufe sallah da shi haka imam muslim yi wannan babu to da shi a ƙarƙashin babin da yi ya kawo hadisin da suke bayanin manzo yana buɗe sallah da kabbara haram Allahu akbar sannan ya fara haram haka ana buɗe sallah da yin kabbara haram ya kawo hadisin da suke magana cewa manzo yana fita daga sallah da faɗar assalamu alaikum kaga ana cike sallah fita daga cikin ta ne a je ƙarshen ta da yin sallah ko saboda a hadisi zamu ga da zaka ba ka magana abin da ake bude sallah da shi ba ba ka abin da ake rufe sallah da shi ba amma an faɗa mana batun yadda manzo yake yi in ya sujjada yaya gwiwar hannunsa da dantsansa yake da jikin wato ane gefe da gefe na gangan jikinsa saboda ku imamu muslim shi da ya kawo babu kuma mai littafin babin da Imam Muslim din shi ya dauka ita ta sannan ka hadisin da Bukhari da Muslim suka yi tarayya shi da alaka da wannan babin to shine sai ya kawo wannan babi to da kasan kunci Imam Muslim ya kawo hadisan ana buɗe sallah da kabbara ana rufe ta da sallama ya kuma kawo wannan hadisin da shi Bukhari ya kawo shi hadisu Abdullah ibn Malik bin Buhayna حديث عبد الله بن مالك بن بحينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يتحقق النبي إلى دعمك على صبت أدريش يا قسم شيء إذا ينا صلى فرج بين يديه ينا بودا أخانه وفياد هنا ينسبيه حتى يبدو بياض إبقيه حرفر محمد السا يبينه to wannan lafazin na hadisin idan ka koma cikin sahihu muslim za ka tarar da lafazin cip da cip daidai da daidai babu bambanci yadda yake a nan a lafazin bukhari haka yake a lafazin ruwari na musu ba a samu bambancin komai na lafazin ba to ne hadisin yake nufi malamai suke cewa hadisin yana nufin abin da ya kamaci mai sujjada a sallah ya sanya wato tafukan sabiyu a kan dandagar ya kasa ya miƙar da yatsunsa ya ɗora tafukan a ƙasa ya zama sun fuskanci alƙibla idan ya yi haka wa yarfa mirfaqaihi ya kuma ɗage gwiwar hannunsa daga yiwuwar su taɓa ƙasa don kada ya yadda kare da manzo ya hana wa an jambaihi ya kuma nefanta su da haƙarƙarinsa na dama da na hagu ya zamanto cewar gwiwar hannunsa ba ta jikin haƙarƙarinsa ta dama da ta kuma sannan tangalin hannunsa har zuwa gwiwar hannu bai sauka ƙasa ba haka ake buƙata mutum ya yi a sujjadarsa rafa'an baligan ya ɗage su daga yiwuwar haka ɗagawa wacce kai matuƙa bi haisu yadda hauru ba tsinu tsaihi ta yadda abin da ke cikin hammatarsa zai fito fili to da yadda kai sujjada ta irin wannan salo wanda ke bayanka kamar manzo da yake limani to za a iya ganin abin da ya shafi hammata musamman da ya zamanto a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama sitarar tasu yafe ni ba ɗinkakke riga ba ce irin yadda muke gani yafe ne idan kai yafe kai irin wannan buɗawar da yiwuwar a iya hangar farin wato ainihin jikinka kisa malamai suka ce idan har ya zamanto wannan ɓangare na hammatarka ba rufe yake da wata sutura ta ciki ba ta za ka iya rufe shi ta za a iya ganin farinsa a yayin da kai sujjada sannan malamai suka ce wannan shi ne ladabin da aka haɗu a kan haka ake so sujjadar mai sallah ta kasance haka manzo ya kuma ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli ku yi sallah ku irin yadda kuka ga ina sallah sai malamai suka ce da mutum zai bar wannan salo a sujjadarsa ya zamanto gwiwar hannunsa ta taɓa jikin haƙarƙarinsa amma bai kai da ya shimfiɗa ba irin shimfiɗa da kare yake kaga dai ba a samu cikar yadda ake so suka ce sallah ta yi amma fa ya nuna da ya yi abin da ba a so ba halin na cewar kada ya haka suka ce hani ne na tanzi na tsaftace shi daga abin da bai kamata a sallarsa ba idan ya yi hakan sallar ta yi amma an samu rage da giɓi a ciki wannan yake nuna mana cewa gwargwadon fahimtarka da addini da aiki da abin da ka fahimta ka sani gwargwadon yadda ibadar ka tafi wanda bai kai ka fahimta ta abin da ka sani a addini nagarta ko yayin da aka ce ka ɗara sarkacin sanin yadda ake sallah a kowace raba kuma kai irin yadda aka ce a yi shi kuma a wasu abubuwan ya yi irin nasa a wasu gurin kuma ya kuskure yadda kake to ka ɗara shi sallar yadda ake buƙata da haka malamai suke cewa akan shiga sallar in kun kai ko dubu ko miliyan amma ku fita daga sallar kowa gwargwadon ladansa daban da ɗan uwan kashi duk sok sallar ku kai iri ɗaya ka lokaci guda saboda ka tungurin niyya kyan niyya ikan sa sallar wani ta ƙarasa nutsuwa a cikin sallar takan sa ta wani ta ƙarasa sanin abubuwan da ake yi na ginshiƙan sallar da sunnoni su samu cikakku kammalallu daga wajen wani a wajen wani kuma a sami gibi da rashi wanda yake bambanta abin za ta fita ci a sallar shi sa manzo yake cewa wasu ku kan shiga sallar su fita da rabin abin da ya kamata su samu a sallar wasu su fita da ɗaya bisa uku abin da ya kamata a samu a sallar wasu su fita da ɗaya bisa goma abin da ake so a samu a sallar haka gwargwadon fahimtar ka da bayanan da manzo'i da ayyukan da ya aikata a sallah da ƙoƙarinka na kwatantawa gwargwadon yadda cikar sallar ka da wato ainihin yawan abin da za ka samu na sakayya yake haka kuma in kai baya da haka abin zai yi baya sau da haka muji cewar wanda bai nesanta gwiwar hannunsa daga haƙarƙarinsa ba lokacin sujjada bai kuma wato ainihin nesanta hannunsa daga ƙasa wajen ɓangaren gwiwar hannunsa da lokacin sujjada ba sallar ce ba tai ba amma dai ya yi abin ƙi a ciki ya yi mummunan abu amma sallar ta yi to me yasa aka ce masallaci a lokacin sujjada ya nesanta gwiwar hannunsa daga haƙarƙarinsa ya nesanta gwiwar hannunsa daga ƙasa malamai suka ce hikimar haka ya fi kama da kusanci da mai ƙanƙan da kai ga Allah a lokacin sujjada suka ce kuma ya fi sa a samu tabbatar goshi da hanci a kan ƙasa domin duk inda ka ɗaɗɗa ne jikinka jikin haƙarƙarinka hannunka jikin haƙarƙarinka to duk sanda ya zama kamar ka dogarar da hannun da haƙarƙarin da juna ba za a samu sakankancewar ƙarfin goshinka tabbata a ƙasa ba sosai da hancinka amma aka samu wannan buɗawar to zai zama to ka ba da ƙarfi a kan goshin da hancin ka ce to sujjada za ta fi amsa sujjada yadda take sannan kuma suka ce hakan ya fi nesanta ka da yin sallar malalata malalata shi ne ko za a gan shi na yi lamolin ina faman tsararar jikinsa da ɗaɗɗame jiki da kuma haɗe yawai to suka ce zai kama da sallar masu wato ainihin kasala a sallar za ta zama ta fita daga kamar sallar munafukai da Allah yake cewa wala yatuna salata illa wahum kusala su da haka malamai suka ce wannan shi ne abin da ake bukata a kiyaye a aiwatar a lokacin yin sujjada to idan kana limami kai irin wannan salo na sujjada kamar da manzo sallallahu alaihi wasallama yake yi mun ji cewa za a iya ganin farin ko hasken wato hammata sai ka tsinci kanka a cikin sahu kai mai bi ne ba limami ba idan na ce zan yi haka da hannuna a gafarin hammatarsa na kusa da niyyar yi a gafarin hammatarsa ya yanayin sahun zai kasance an gane ko to ne sai ke bambanta cewar eh akwai sanda abin yake zama idan kana sallah kai kai kadai ko kana limami na jagora al'umma a sallah to hakan yakan bambanta da wanda suke cikin sahu su wannan damar ta ai hakan ba ta samuwa a gare su sai dai ko su din in suka yi yadda sun bar wato ainihin gwiwar hannun da haka karin su duk goyaya su da a ce za a tsinci kai din wanda gaban su zai iya ankara da cewa eh ga alamun ɓangaren hambatarwa ne amma dai ya zama ya fito gare da za ta an gano farin hambatar ka sosai hanhai ka sayar kana sallah kai kaɗai ko kuma kana limani sannan su ne irin bayanan da suka tsawaba a karatunmu na waɗannan hadisai guda biyu abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe mu in ba kira aka yi lokacin kiran ba ba yi ne ba za a iya ne sosai mu kuma tambayoyi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. وانا تقدد ايكو بان ياتي الله يساقى من دا الخير يقارن دا لافيا كما ان يما سفاتا حقا سيكي تشوى تيمكو يكي نيما دا غيان قوى دا مي دا اتياش دا اتوى الله باش مكتا دا غيان دا اكي muna roƙon Allah ya bashi mafita ya ba dukkan al'ummar musulmi mafita daga dukkan abin da ke wuya ta gare su. Alaikum salam. Haka. Haka. Akwai ike ta tambayar sa a cewa da aka a kada a kame ta tura lokacin sujada a batta ta zubata sujada ga Allah. Cito kasancewar mun magana sutura su manzo a lokacin magana ce ta mayafi in ma rigacce ba irin yadda muke dinke-dinken mu ba, to kuma muna ma da babbar riga ita kuma da tura ɓangare biyu. Kan mutum ya sake babbar rigarsa a sallah, hannun wani ya shiga tuna ko ƙafa a zo wajen tafiya sujada ana kaya-kaya ko wajen tashi daga sujada a shiga matsala. To idan mutum ya naɗe rigarsa a matsayin yadda ake yafa babbar riga hannunta a ɗora a kafaɗa, wannan za a ce ya yi abin da aka hana? A'a, wannan babu matsala ba laifi ka yi don kada ka takura ko na gefenka ya takura ko a samu matsala, illa ko sanda ka tafi za ka sujada duk da ka taɓa babu ko shakka za ta zuba, to wannan zubar ce aka ce kar ka hana ka bar ta zuba a ƙasa ta sujada ga Allah. Tattara wanda ake akan ɗan sa shi ne a magana shi ta kada tuna ta kai ga a samu matsala idan kai wannan ba wani ko su aka ga suna da alkyabba da suke kuma ita ma alkyabba za ka buɗe take wani lokaci, to da ka an kabar ta a buɗe wani tasa wajen ka tashi kai ya iya dawo da yawa, to da ka kai bar ka gyara ta da ba zai taka ba wannan bai saba shi da eh an faɗa muka ce irin na irin ka ba ruwan yawa inda gashin dama ba ma shi da yanar da za ka kama ko yawa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Yake cewa a karatun sallar da muka yi ko a sallar da muka yi ta juma'a yau mun samu bakon limami Malam Mahmud daga ƙasar Masar da shi ne mana hudu ba yi mana sallah. Ko da aka gama iqama sallah kafin ikabbara ta harama ta fara sallah sai da ya karanta Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima hayya kai kashi, sannan sai ta gama a daidaita sahu ikabbara aka shiga sallah bai tashi karatun ma sai da ya bismillah. Ƙari ko? Kyau. To ya haka bayan kuma mu duk limaman da muke da su da sallar da ake yi ba a haka ga shi kuma shi Balarabe tafiyayye ma, to wannan fahimtar da ita ya yi addu'a da ake a ƙarshen kiran sallah Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ga gama iqama ɗaya daga cikin maganganun malamai ce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli adhanain salah, tsakanin duk kiran sallah biyu akwai addu'a ta musamman da ake karɓa, ko akwai damar a yi sallah ta nafila tsakanin kiran sallah da iqama. Sai kira adhan, kiran sallah da adhan, ikira iqama da adhan, sai ce adhanain kiran sallah. sai wasu malaman suke da fahimtar cewa to tunda aka kira iqama da adha kuma dama kiran sallah sunan sa adha to da hadisi yazo cewar idan ku ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku fadi irin abin da ya fada kuma idan ya kammala ya kai karshe ku roƙan min Allah wafira shine ku wannan Allahumma rabba zid da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammadin alwasila sai su malamin suka ce to ashe kenan in an gama iqama ma za a yi wannan addu'a kamar yadda ake yi idan an gama kiran sallah sai suka yi wannan fahimta an fahimci dai kuka saba sai su malamin suka ce da su wannan fahimta da kuka ba daidai ba ce dalilin kuwa irin wannan rinjayar da wani abu a kan wani da suke da alaƙa su biyu ba wannan ne farko ba ba shi kaɗai ba ne a kuma hukunce-hukunce na an rinjayar da wani a kan wani an ba su suna guda bayan da duk abin da ya zo a kan wancan ya zo a kan wani misali suka ce ai ana cewa da Abubakar da Umar umarani Umar biyu sai ku ce duk bayanan da annabi ya akan Abubakar su ne akan Umar duk wanda ya akan Umar su ne akan Abubakar su ba haka bane sannan ana cewa kabarani rana da wata kuna so ku ce duk hukunce-hukunce da suka shafi rana su ne akan wata wanda duk suka shafi wata su ne akan rana dan an faɗi da kabarani ba haka bane suka ce ana cewa abawani uwa da uba ko anan jaya da bangaren uban abu da aka ce abawani uwa da uba to kuna so ku ce duk hukunce-hukuncen suka so akan uba haka suke akan uwa ko da suka zo akan uwa haka suke akan uba amsa su da kansu za su ce ba haka ba ko sai suka ce to anan ma haka ne da aka ce azanani ko azanaini aka kira iqama da azan ba a nufin duk abin da ake na hukunce-hukuncen kiran sallah akan kiran sallah haka yake akan iqama saboda haka idan aka yi iqama aka gama to liman kawai da masa sai ce a daidai ta sahu a hada ka fada wannan ya tabbata manzo yana fada saboda cikar sahu tana daga cikar sallah sai na gama wannan ikabbara haram maganar ki Allahumma rabba zid da'wati tamma a matsayin an gama iqama saboda ana yi idan an gama kiran sallah wannan ba daidai ba wannan fahimta kuskure an fahimta ko jumhurin malamai ba sa kan kuma dalilai da dama ba sa goyon bayan to da haka wannan fahimta yake kai mai rauni ce amma kasancewar ya zo limami kuma baka san zai haka ba ba fagen da za ku zana ku fara misalin hujjar dalili ba ce to shi sa ya mana haka kuma muka zana masa ita saboda bai kai abin da ya ce sallar ba sai ba ko kuma ya wani abu dama ba za a shiga sallar fahimta ce da wasu daga cikin malamai suke da ita ka iya masa uzuri cewa shi na ga kamar hakan daidai to na shi da abin da ya faru da limami kuma mutum bismillah kafin fara karatu akwai hadisai da suka zo a kan shi sai wasu daga cikin malamai suka tafi a kan zai bismillah musamman ma ita fatiha da suka ce dama aya ce a cikin saɓanin sauran surori to nan ne yasa ya yi haka to da haka wanda ma ko ba ta yi a filin ana yi amma bayyana sun ne ba isa suka ce to ai shi bayyana wa da iba shi ne abinda mun zai fi ba to amma an samu hadisin da suke magana bayyana to ka bar shi a matsayin tsilli karanci jefi jefi to ya faɗo a jefi jefi Allah ya sa mu dace
amma yi sabonar mai ita kamar misali mahaifin su ne ba a raba gadon ba sai babba a cikin su ne ke noma wata gona a
cikin wata gona a cikin
wata gona
wani bangare
wani bangare
a cikin gona
da ba a raba gadon
ba
sai wani ya zo sai ya ba shi jigina da ya ba shi jigina sai kuma aka raba gadon
inda ya ba da mai gina
yawon iri hadu a cikin rabarwa ne ke ganin shi ne ɗaukutun na yi kuma yawon da ne wanda ya ba wa gina nan shi ba da kuɗa sai ya ce marasu jika ga gona ta canza na yi shuka amma shuka ba ta yi
fari ba
shekata rikita
safa
roba ta a matsayin kun jingina da kama yi shi
na wannan kuwa
da zai halarci wannan tun da dai halitta biyu da muka yi a nan kun shuka ba ta yi fari ba to ba a tsaye da ita da mutum
to shi din sayarwa yayi sayarwa yayi shi din a wannan tabbata ai shi ma ba sayarwa yayi shi warga wannan aiwa musayar gurin da na baka jingina da inda na baka jingina da bai fadu a cikin mulki na ba amma ga inda yake mulki na ko nake da mu ko ma can da jingina daga cikin ma wani abu za a yi shine na ma yi shuka abu ka a bata ta tafi abun za a ci gaba da renanta hatta kai inda za a mora ka fahimta ka ga dai an yi wata wahala kafin kai ka zo ka su za ka to idan aka ci gaba da abun nan renanta hatta kai za a ga mai ta sama kai da ka fara renanta mai ka kashe ni da na guwa yanzu mai na kashe me za a iya cewa naka nawa har kudin jingina ya fito ko ba su fito ba sai an kai ga wannan gaba a iya tuna wannan ya karamar ai ba cikin ta suke ba ta yi ka ba ni kudin ta na sai ma ita kaza ba a cikin kudin jingina ka saura ka zan kona abin da ke an fahimta yau eh wanda zai tattara doguwar riga ta dan kan karin guga ya kare to manzo ya hana eh ya sa doguwar riga ta amma kada in ya tafi sujada karin ya abun nan in ma za a zaman ta hiya ki dan dage ya zauna iya wando to wannan shine aka ce kada mutum ya kama da mai girman kai ina jin cewa sutararsa ta fi abin da yake na ibada ba daidai ba amma in wanda dalili ya sa karɓaɓɓe da zai yi haka ya yi to wannan ba matsala a ciki na
kamar yadda ba kuma mara wanda zai fi sa riga ya sa goshin sa a kan riga
wanda ya sa riga ya sa goshin sa musamman idan da zafin rana sahabbai ma sun yi haka eh kora ce ba su ta taba goshin eh to wannan kuma ya ba daidai eh wannan ya ba daidai eh kake cewa alaikum
salam
eh ya kai su jira goshi ya kai goshi su jira sannan ma musu eh yake cewa to ai kaga a lokacin da muka karanta mun fata cewa malamai suka yi magana cewa tunda manzo sai ya kai goshin sa kasa sahabbai suke bin sa to idan har limami ina dadewa irin yadda manzo yake a sallar sujjada to haka ya kama shi ma musu kar su kai goshin su kasa sai bayan limamin su ya kai goshi kasa amma in limamin su suka ce sai ya kai goshi kasa sallar za su tafi sujjada za a yi suna dora goshi yana dagowa to su bi shi in dai har ya riga su sunkuya to ba su rigaye shi aikin tafiya sujjada ba ya sunkuya kafin ya kai goshin sa kasa su ma sun sunkuya ya zama sai da ya sunkuya suka sunkuya sai da ya dora goshi sannan suka dora to sallah ta yi amma in ana so a yi yadda ya fi to limamu ya kamata a ce ina daɗewar da a sujjada sa har ma musu za su tar da shi kuma su samu abin da za su yi tasbihi ba tare da ya dago ba dan su yi irin yadda sahabbai suke a bayan mazo sai ya kai goshi kasa ya tabbata sannan su kuma su in Allah ya sa an kai ga yin haka shi yafi in ba kai ga ka bada ba mun faɗa sallar ana shigar ta adadin ladan kowa da sakayyar sa da bambanci gwargwadon kwatantawa ka gwargwadon sakayyar da zaka samu
idan kuma gonan misali mara ba jingina ba ne haya ne ba sai ne ita jingina sun kasa ji gona a kan jingina da yawon ji ko shekara na sai kana noma ke idan ka zo ba ka zo da ka ta dawo da jingina idan kuma haya ne ba
Ba laifi a shari'ance ka ba da haya gona a kan an noma mun yi da kai 20,000 zan ba ka haya ka ba da 20,000 ko 30 ko 50 gwargwadon inda aka yi to kuma ba a kai ga raba gado ba sai aka raba sai bai faɗo cikin nawa ba inda na ba ka haya sai su fita shi daga nan koma can ni har ma na yi shuka kai na sassabe kai ba kai da shukan ba a can inda na shukan nan muwaruwar gwadon abin da ya kai wannan da na ba ka haya ci gaba da haya har inda na shukan nan ɗauki inda za ka noma shi ka je ka ci gaba da bibiya kai aikin hayan nan dai kuɗi na ci kuɗin haya an gane wannan kuma ɗan abin da na aiki a ciki inda ya warda za mu daidaitawa yanzu aiki na ɗan zaka kaza zaka ban kawai ko ko na ga cewa wannan ba komai ma duk ita fa a cikin haya da muka yi ya halatta gwargwadon yadda kuka sasanta kuka daidaita ɓangaren abin da ya shafi kuma cewa to misali idan ya zamanto jingina ce shi mai jingina dama kuɗin da a gonar da aka ce masa ga ta jingina dama don ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa gudun kuɗinsa ba za su salwanta ba ga wani abu da in an so dawowa kuɗinsu ana ɗagawa kuɗinsu za su dawo tabbas na garanti ɗin abu da ya yi shi ne ma'anar jingina saboda haka kamar da ya faɗa cewa idan jingina ce to ba magana cewar don an yi noma a ciki a ce a cikin kuɗin jingina wani abu kaza ya ci an fahimta ku dama ita jingina idan abin da ka ba jingina wanda za a iya murani to akwai ƙa'ida idan jinginar da aka baka ta jaki ce ya karɓi 20,000 ya baka jinginar jakin 40,000 ki kaga da ya fi kuɗinka ana ɗaga shi aka sayar kuɗinka za su to amma jaki ba zai rayu ba sai da abinci ko zai ci kara zai ci dusa harawa ciyawa su ruwa to wannan ya halatta ka karɓi jinginar jaki ici isha kai kuma ka zuma mataki a tafi gona ko ka hau ka zagaye ne an fahimta abin da ya ci kafin shi kayan ya halatta amma abin da ba za ka ciyar da shi ba za ka shayar da shi ba an fahimta ko to magana in za ka more shi to sai da ka'ida a gona ai ba abinci ake ba ba ruwa ake ba su fita su da kasu in za a noma kai ne za ka noma kai da aka ba jingina kai da aka ba jingina to za ku yi ƙa'ida da shi to ne fa zan amfane da zan noma ki a fitu za ka noma haya kaza za ka ba amma ba magana kuɗin mu jina jingina ba an fahimta sai ku yi ƙa'ida da shi ai an fahimta a ko da yake za a wahaltawa abu da aka baka jingina a ko da ba za a wahaltawa to sai an yi ka'ida an kuma ce ka je kai ta noma ni dai ka ji cewar kuɗin ka suna nan ba matsala ba ne ni noman za ka yi ma taimakon ka ne ka je kai wannan ya halatta idan mutum dama aka ba shi jingina ta gona bisa tsammanin cewar in an yi rabon gonar ka zai faɗo a nan da ka ba da jingina sai ya faɗo ba a nan ba sai ka ce to kudin da na karba a gurinka da ta dalilin su na baka jingina gona ga kudin ka don karbi gona tunda yanzu ba ta ba shikenan yayi an fara ku yau wale ku su ya ka
mun ba ku ko mota sun zai aiki da shi kuma shi kana aiki da shi
haka sai mutu ya baka jingidan mota ba za ta hau ba sai da feji sai da bakin mai ko sai an yi fari za ta zo da kuɗi amma kuma ta jisar da aka hau za ta rau ƙarafunan cikinta za ta rikaci darajarsa za ta rau su to idan aka baka jingidan mota ya ga idan kun yi da shi kyau in aka bata a jiya kawai tsatsa ma za ta lalata su a gari tayoyi za su mutu kaza zai faru ya yadda a yi aiki da shi abin da ake samu na balan a rana na kudin aiki da ita yana da kaza kana da kaza inda da haka ba ya iya tara kudin da ya biya jingina an fahimta hadi in yake a shi ya yi da ya ta ajiyar kai dai kana ganin kudin ka ya san dai ko ta yi tsada ko ta yi kaza ko ta yi zama in dai an daba kudin ka rasu ta shi bai da bukata aiki ne shi ke nan idan ba wanda kone ake da aiki da shi ba amma sai zaman to mai kwane ba a haya da shi misali amma kai kasan za ka iya hawa ka samu kuɗin da ya fi mai haya abin su ka mora su wani abu ko bankwa ne amma za ka je kai duk na ɗan kai ba ka samu kuɗin ka da ya fi na ɗan a caɓa warwade zai su ba na kan lamu ga yamdi a gada na yana yin na yadda su ne
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سمع الله خيرا.
Allah'a emanet olun. An kashe motuwa?
Amma ne, a yi suna yi, a kashe motuwa, ta yi ta ke ta yi.
Yeah, I know. That's helpful.